Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku wani shirin na daren ranar Laraba 21 ga watan Yuni shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta ware dala miliyan 20 don taimakawa yaki da yunwar kananan yara a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. Haka kuma za a jiyar da takaya a zaben Nijar ga 'yan kasar mazauna kasashen ƙetare. Daga nan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wani irin sauyi ke sa ran gani ga sabbin shugabannin tsaro da aka nada a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1 2 2 5 6 5. Amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya.
Wata fashewa mai karfin gaske da ta auku da safiyar yau Laraba a birnin Paris ta rutsa da wani gini a sashen kudancin kogin Sif, inda mutane hudu suka samu raunuka. Gobara kuma ta tashi hayakin ta ya turnike saman hasumiyar wani ginin tarihi, lamarin da ya sa aka kwashe mutane daga cikin gine-gine kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. A nan take dai ba a san sababin afkuwar fashewar ba. Bangon wani gini da ke rukuni na biyar na cibiyar gudanar da mulki ko kuma gunduma ya ruguje, inda masu aikin ceton gaggawa ke ci gaba da aiki domin gano ko akwai mai sauran numfashi, a cewar wani jami'in ɗan sandan Paris. Magajiyar garin yankin Florence Bertor ta ce mutane hudun na cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Ta ce fashewar ta yi tsanani sosai, inda barakusan gilashi ke ci gaba da faduwa daga gine-gine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Turkiyya ta mara wa ƙasar Sweden baya a ƙoƙarin da take na ganin ta samu shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO, a yayin wata ganawa da sabon ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan a yau Laraba, kamar yadda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ya sanar. Ƙasar Turkiyya dai ta ƙi amincewa da mara baya ga shigar Sweden cikin ƙungiyar ƙawancen sojojin ƙasashen yamma saboda abin da ta bayyana da dalilan tsaro. To amma mambobin kungiyar sun bayyana fatan cewa Sweden za ta zama mamba a nan gaba kadan yayin taron NATO a tsakiyar watan gobe a Vilnius. Mai magana da yawun kungiyar Martu Mila ya ce a yayin wata ganawa da Faidan daga bayan fagen taron da ake yi a London game da batun tallafawa farfaduwar Ukraine, Blinken ya jaddada muhimmancin samun haɗin kan kungiyar ta NATO a muhimmin lokaci irin wannan. A jiya Talata ne wasu Falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai wato kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan, inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su, kamar yadda jami'ai suka sanar, da kuma yadda tashe-tashen hankula ke kara kamari a yankin da Yahuda suka mamaye tun bayan ranar da sojojin Isra'ila suka kai wani mummunan samami a yankin. Yahudawan yan kamauri zauna sun yi kokarin kai harin ramuwar gayya a sassan yankin gabar kogin Jordan, lamarin da ya haifar da tsoron kada lamarin da ya faru a watan Fabrairu ya sake faruwa, inda aka lalata gidajen Falastinawa da dama da lalata motoci da kisan wani Bafalastini guda. Wani jami'in Nablus Gerson Douglas ya ce motoci shakare da Yahudawa yan kamauri zauna sun yi takakkiya har garuruwan Falastinawa da suka hada da garuruwan Hawara, Beit Furik, Burin da ƙauyukan da kewaye, inda suka bankawa motoci da dama wuta da jifa da duwatsu da ƙoƙarin cinnawa gidajen Falastinawan wuta. A nan take dai ba a samu labarin ko wani ya samu mummunan rauni ba a yayin faruwar lamarin. A jiya Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na kasar China wato Xi Jinping a matsayin dan kama karya, a jawabin da ya yi wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar Democrat a gaban 'yan jarida da yake magana a yayin bikin tara gudunmawar kuɗi a yankin arewacin California. Biden ya ce Xi Jinping ya hasala ne tun bayan faruwar lamarin nan a watan Fabrairu, lokacin da wani karamin jirgin sojin Amurka ya harbo wani balan-balan din China da aka kama yana shawagi a sararin samaniyar Amurka, aka kuma zarge shi da leƙen asiri. Biden ya ce abin da ya sa ran Xi Jinping ya ɓaci shine bai san cewa balan-balan din mai akwatuna biyu makare da kayayyakin leƙen asiri da muka harbo yana nan ba.
BOA
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka shiga taskar rahotanninmu, yara 'yan kasar shekaru 5 fiye da 700 ake sa ran za su kamu da cutar yunwa a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa da ke shiya arewa maso gabashin Najeriya a wannan shekara ta 2023. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Majalisar Dinkin Duniya ta ware talan Amurka miliyan 20 don taimakawa waɗannan jihohi da Sagala da Borno da Adamawa da kuma Yobe da ke kasarar fadawa matsalolin yunwa. Fiye da mutane rabin miliyan ne ake sa ran za su fuskanci karancin abinci daga watan Yuni zuwa watan Agusta, wanda kuma ya daidai da lokacin damuna, wanda ka iya haifar da cutar amai da gudawa da cutar malaria da dai wasu cututtuka nan daban. Karuwar waɗannan karancin abinci da ƙananan yara dai kan haifar da cututtuka, wanda kuma idan ba matakin gaggawa aka ɗauka ba, wanda har ma coordinator samar da agajin gaggawa na tarayyar Najeriya Mr. Martins na cewa kamata kungiyoyin duniya su yunkura don kare rayukan yara a wannan shiyar na arewa maso gabacin Najeriya. Ya ce kimanin dalar Amurka miliyan 6 zai tafi ne wajen samar da abinci ga mutane 95 da ke fama da ƙarancin abincin, sannan dalar Amurka miliyan 2 zai tafi ne ta fannin samar da abinci ga ƙananan yara da ke fama da ciwon yunwa. Dala biliyan 1 kuma zai tafi ne ta fannin noma da sauran abubuwan inganta harkokin noman wajen inganta abinci mai gina jiki ga ƙananan yara, sannan dala biliyan 11 zai tafi ne wajen samar da tsaftataccen ruwan sha da kuma tsaftar muhalli. A baya dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya tattauna kan irin wannan ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da cewa akasarin kuɗin da suke samu na tafiya ne wajen tafiyar da harkokin su, sukan yi amfani da kalilan ne kawai ga yayin Najeriyan kan bai dace ba, cewar gwamnan jihar Borno. To ko me in tare da Najeriya ke cewa ne game da wannan yunkuri na majalisar dinkin duniya?
Kuma shi yaƙe-yaƙe yana kawo yunwa da rashin samun abinci mai gina jiki. To a gaskiya abin farin ciki ne, kuma muna godiya Allah ya tabbatar mana da idan aka samu wannan kuɗin, muna fata Allah ya sa a yi yadda ya kamata. Ba a ba da kuɗin ba ne za ka ga wasu mutane sun kawar da shi gefe guda an yi ta bushasha, makon a zo a yi abin da ya kamata. A'a, kuma ba za a yi ba sai a je su sa anjihunsu su yi wani abu na biyan bukatunsu, alhali sai su bar mutane cikin yunwa da wahala. Muna fata Allah ya kawo, Allah ya sa su yi amfani da shi yadda ya kamata.
Kudin na da kyau, an kawo saboda a taimaka ma yara ta wurin ana ce mashi food insecurity kenan da turanci. Amma shekaru da ya ana fitar da irin kudaden nan, kuma kullun matsalolin su karuwa suke. To ni shin kudaden nan ina ake kai su? Don har yau yara sai dai ka ga yau ka je asibiti ka je ka samu wannan damuwoyi zuwa kan wancan, yaran ma ba su san da wanda ma aka fitar da kudin akan su, ba su san da harkan kudin ba, abin baya kai su. To kudin ba mu ce da cewa a'a ba gaskiya bane, kuma ba mu ce da cewa ana sata kudin ba, amma menene aikin da ake yi ta? Na daya sai ka je ka samu su UN da suka fitar da shi a cikin rabi da kwatan kudin nan zai tafi akan biyan bukatun kansu ne tukuna, suna kiran shi administrative cost, running cost. Sai a karshen ta kudin da zai kai wanda ake bukatun kudin ta kai su din ma ba zai wuce dan kadan daga cikin kudin ba wanda in...
To su dai sun ce kasa da shekara 5, amma ko inda yara ne sama da shekara 5 ma kuma iya adadin da suka faradin sai dai ya wuce haka, ba zai gaza abin da suka fada ba. Amma sai dai inda tambayan take, ni gani nake to an ce Borno da Adamawa da Yobe, mu kuma in Borno na fa a wannan jarrabawan fa mun fi kowa jin jiki. Mun local gam kananan hukumomin da suka shi wannan abin ya shafe su ma yafi adadin kananan hukumomin na jihar Adamawa ko kuma Yobe kan ba ta cikin magana ma.
Wasu in Najeriya kenan game da tallafin da kungiyar majalisar Dinkin Duniya ta ce ta baiwa Najeriya da har ya kai dala Amurka miliyan 20. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Daudabiyu, sakamakon wucin gadi da hukumar zaben Nijar ta bayar game da zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan watan da nufin aika wakilan 'yan kasashen waje majalisar dokokin kasar, na nuna an yi kankankan a tsakanin PNDS tarayya da wato Modan Lumana ta 'yan adawa. Wakilin murya Amurka Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yemai.
Yan Nijar mazauna kasashen waje kimanin 300,364 daga cikin 205,314 da suka rajista ne suka halarci runguna a zaben 18 ga watan Yunin 2023 da nufin tantance mutanen da za su wakilce su a majalisar dokokin kasa, inji shugaban hukumar zabe ta Seni a yayin kwarye-kwaryen bikin da aka shirya a wannan Laraba a dakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai.
30,754 voix, ce qui lui fait en tout 2 sièges. Modem et Falumana.
Matar Isaka Sanna ya kara da cewa daga cikin kujeru biyar da aka yi zawarcin su jam'iyyar MNSD Nasara ta samu kujera guda, sannan PNDS Tarayya ta lashe kujeru biyu, sai kuma Model Lumana ta sami kujeru biyu. To koya yan siyasa ke cewa game da yadda sakamakon zaben ya kasance? Tambayar kenan da na fara yi wa Abubakar Sabo jigo a jam'iyyar PNDS Tarayya.
Yau wanga zabe ya gudana muni a sahun gaba a zancen kuri'a kasashen waje duk inda 'yan Nijar suke zamani. Na biyu mun samu depute biyu, MNSD ta samu depute guda, Lumana ta samu depute biyu, kenan mun samu majoritan mu ta karu yanzu da depute uku, sai mu ce alhamdulillah.
Jam'iyyar Model Lumana wacce ta fafata a zaben na 18 ga watan Yuni cikin yanayin rarrabuwar kai na alfahari da yadda 'ya'yanta suka jajirce har aka kai ga samun abinda wani kusanta Muhammadu Maiduka ke kira galaba.
Mu Lumana can dauri biyu gare mu, kuma hawaye mun zo da biyu duk da mun samu 'yan matsaloli kaɗan can wajen Ghana game da tsaye da ɗan takara. Kenan in ba nan da mun ka samu wannan matsalar ba da Tarayya ba za ta gane mu ba, da insha Allahu wanga gami da muka ɗaukar kujera uku.
A shekarar 2016 ne 'yan Nijar mazauna ƙetare suka fara aiko da wakilai a majalisar dokokin ƙasa. A wancan lokaci daga cikin kujeru biyar, PNDS Tarayya na da uku. Ganin yadda a wannan karan ta tashi da kujeru biyu, wasu na ganin abin tamkar wata manuniya ga jam'iyyar mai mulki. To amma Abubakar Sabo na alakanta lamarin da tsarin fasalin zabe.
In ka ɗauka yanzu da abin da Seni ta basuwa, ai kaga dibitan Tarayya kamar shi dibite ne wanda adda kuri'a 15,015 zuwa 16,016. Dibitan Lumana dibite ne mai kura'a 10,000, dibitan MNSD shi ko dibite ne mai kura'a 10,013. Mun samu ƙarin kuri'o'i kwarai wajen dibitan ne abba mu samu ƙari ba har mun ka rage.
Jam'iyyu goma ne suka fafata a wannan zabe da ke matsayin na cike gurbin kujeru biyar na majalisar rokokin kasar mai kujeru 171. A bisa ka'ida, 'yan Nijar mazauna ƙetare kan kada ƙuri'unsu ne lokaci guda da sauran jama'ar cikin gida. To sai dai annobar koronar da aka fuskanta a 2020 ta tilasta ɗage zaben na 'yan diaspora. Yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa, wacce ke da hurumin tabbatar da sahihancin sakamakon zaben, wato ko ta yi na'am da shi ko akasin haka. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan.
Oh, again.
To yanzu kuma lokacin da za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada amanta maudu'in mu na yau shine wani irin sauyi kuke sa ran gani ga wato daga sabbin shugabannin tsaro da aka nada a Najeriya. Lambar da kuma kode yaushe ita ce alama tarawa 1-2-2-2-5-5-5. Sai mun je ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun sami kiran mu na farko daga Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina?
Eh karamin son malam bai jira Katsina san ta kalbo.
To ba mu ji sunan ba ya dan katse. Ya sunan malamin?
Salisu dan kwangi.
To malam Salisu ya me kake kallo kuma wani irin sare kake wani sauyi kake san gani? Dan ka sharidan kamata kunda Allah.
Na kashi.
Yawa wani irin sauyi kake son ka gani ga wannan sauyi da aka yi na sabbin shugabannin tsaro.
Okay, to muna fatan dai kaman mu jar kabilar ba mu da kwanci hankali haka na wannan matsalar da fa ta cikin mutanen Allah. To muna fata Allah ka mana sauki wannan abu gaba da idan mu dire wannan abu ko mu hankali ya kwanta.
To ma Salisu mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Wane ne akan layi da Kebbi?
Eh assalamu alaikum. Sunana Shehu Alba Sara, ina kiran ku daga birnin Kebbi ne.
To mallam Shehu Alba muna sauraron ka.
Alaƙiƙanin gaskiya Bola Ahmed Tinubu ya kyauta sosai sosai musamman yadda muke biya irin wanga tashin hankali da ake wayancan gaskiya ba su yi ƙoƙari ba amma muna roƙon
Allah. Mallam Shehu kana tare da mu?
Muna roƙon Allah. Na'am.
Eh muna jinka ci gaba.
Eh muna roƙon Allah ya sa wayanga da aka zaɓa muna su tsaya su yi adalci su yi jajirce su yi samun mana tsaro.
Wato dai sifa na baya kake son ka ce kenan. Sufi na baya kenan wanda ake da su.
Ya gaskiya.
To madalla mun gode mallam Shehu, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Mallam Abubakar Mustafa.
To mallam Abubakar muna sauraron ka.
Wannan canji akai ana sa zama alheri a garin mu ga nasara musamman a jihar mu na Kaduna zuwa fama da wajen binnin gari din Allah ya kawo iyakan su da jiwa. Ya albarka Annabi.
To kana ganin ka amince ga nan da aka yi kana ganin cewa sauyi zai samu ko kuma ana gidan jiya ko me yake faruwa?
Muna sa rai in Allah ya so muna fatan alheri muna sa rai.
To mun gode mallam Abubakar daga Kaduna bari mu je Jigawa. Wane ne aka layi daga Jigawa?
Aliyu ne daga Jigawa.
Aliyu muna sauraron ka. Menene ra'ayinka?
Aliyu Furiya.
Menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau?
Eh muna so dai mu sami sauyi kamar yanda aka samu a can lokacin Umar Musa Addu'a. Muna fatan a ce wannan lokacin imanin shugaban a ce mun samu sauyi kamar yanda ya tattauna shugabannin wannan tsaron a ce an samu sauyi an samu zaman lafiya kamar irin wancan lokacin.
To mallam Aliyu sai mu taya su da addu'a. Mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayin naka. Bari mu je Gombe. Wane ne akan layi da Gombe? Danka sharidiyan ka
da Allah ne da Aliyu Usman.
To mala Ali danka sharidiyan ka da Allah mukan ji magana kanmu.
To haka ne.
To menene ra'ayin ka?
Kuna magana ne da Aliyu Usman Kokalin Waja daga Gombe.
To mallam Aliyu menene ra'ayin ka yau?
Ra'ayi na gaskiya na gamsu da yanda aka yi wannan canji shugabannin tsaro. Kuma ya zo akan gaba. Abin da damu kai tsammani kenan shugaba Buhari zai yi har ya sauka bai yi ba. Kuma muna taya su addu'a Allah tsare su, Allah ya sa su yi nasara kan miya laifuka da suke aikatawa a ƙasar nan.
To mallam mun gode mallam Aliyu da wannan ra'ayin naka. To daga Gombe bari mu je Kebbi. Wane ne akan layi?
Kuna magana da Comrade Elias Muhammad Mai Kali daga Kebbi.
To Comrade, muna sauraron ka, me ya ra'ayinka akan wannan danka sharijin ka da Allah sai mi magana kujin ka sosai.
To ina son Bola Ahmed Tinubu ya yi kokari.
Saboda me?
Saboda ya yi kokari canza mun sai muna fara mu ga tsaro ya inganta kamar su da gare su ne. Mu ga sun dauki mataki da kansu ba an ba su referen ba. Muna fara mu ga canji kake da kai da tafi ta kuma kina samu ga canji da gare su.
To Comrade, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. To yanzu kuma sai mu je Sokoto da ita ma ke fama da rashin zaman lafiya a wasu yankuna. Wani ne daga Sokoto?
Kuna magana da Ladan Musa Ki, Ladanin masallacin Jama'a na garin Kiri, garin local government Sokoto state.
To ma Ladan, muna sauraron ka, me kake sa ran gani ga wannan sauye-sauye da aka yi bisa ga zaman lafiya a Sokoto?
To alhamdulillah, wannan sauye-sauyen da aka yi muna fatan Ubangiji Allah ya zama muna alfi, Allah sai ya zama muna alfi, kuma muna roƙon wannan hukumomi da aka sauye-sauye da yanzu da Allah sa kaini akan matsalolin da muke ciki a ƙasar Najeriya gabaki ɗaya. Allah ya taimake su, Allah ya sa su taimaka muna mu samu zama lafiya da kwanciyar hankali.
To Malam Ladan, mun gode kwarai da gaske, sai a taya shugabanni da addu'a don cimma wannan buri. Har yanzu dai muna Sokoto, wane ne akan layi daga Sokoto?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa daga jihar Sokoto.
To Abdulrashid, muna sauraron ka, menene ra'ayinka ga wannan maudu'in nan?
A gaskiya ra'ayina, muna jinjina ma wannan samun shugaban ƙasar Najeriya daga wannan mataki da ɗauka. Wannan abin yaba, wannan abin jinjina ne. In muka duba jihar Sokoto, musamman yankin da nake ciki yanzu, Sokoto kuma a Sokoto ta gabas, tana cikin yayin da ake kai hare-hare a kowane lokaci. Wannan in ka duba lokacin jiran Muhammadu Buhari ya kwanne wajen bawa ministan 'yan sanda da kuma shugaban harkar sojojin Najeriya. Amma in ka duba abu ne wanda kuma an ce ma a tsara a yin ta'addanci a jihar Sokoto, musamman a gabatar Sokoto. Wanda kaga wannan abu ne muna fatan Allah ya sa wannan sabon na idan yanzu alheri ga jihar.
To amin ya rabbi Abdulrashid. To yanzu bari mu je ga kiranmu na ƙarshe zuwa Zamfara, tunda ita ma jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan rashin zaman lafiya, musamman ga ayyukan 'yan bindiga da dai sauransu. To layin mu dai abu ɗaya ke da alamu, layin na Zamfara ya katse. To amma mun sami kira daga Taraba yanzu, wane ne akan layi daga Taraba?
Na'am.
Yawa, ya sunan malamin daga Taraba?
Sunana Yaya Ali daga Jalingo, jihar Taraba.
To Yaya Aliyu, muna jinka, me kake sa ran gani ga wannan sauye-sauye da aka yi za su haifar a Najeriya ga tsaro?
To al'amuran Najeriya akwai sarƙaƙi a tsakani da Allah.
Menene sarƙaƙiyar?
Najeriya ka ga an yi abu, an ɗauka kamar za a yi da gaske, daga baya sai abu ya zama ba haka ba. Sai dai muna fatan Allah sa alheri a shi.
To amin ya Allah. To Malam Aliyu, mun gode kwaye kuma da wayanka muka kawo ƙarshen ɗagawoyin mu a yau. Sai kuma za mu samu, sai kuma wato lokaci na gaba, mun samu lokaci za mu dawo mu ƙara baku dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku.
Wasanni a taƙaice.
Arsenal ta shirya sayar da ɗan wasan tsakiya Thomas Partey a lokacin buɗe kasuwan 'yan wasa na bazara a dalilin sha'awa da wasu ƙungiyoyin Saudi Arabia suka nuna wa ɗan wasan. An dai nuna cewar da Ghana suna tuntuɓan wakilan ɗan wasan na Ghana, yadda wasu ƙungiyoyi za su nuna sha'awar su kudi yake, yanzu haka ƙungiyoyin Saudiya kaɗai suka nuna sha'awar tasu. Zakarun Serbia Red Star Belgrade sun kammala ƙulla yarjejeniya da ɗan wasan tsakiyar Ghana Edmond Adu. Dan wasan na Black Stars ya koma wurin zakarun na Serbia ne a kan na kwandilan shekaru hudu daga abokiyar adawar su Spartak Subotica, yayin da an ka buɗe kasuwan bazara. Ana sa ran Adu zai taimaka ƙarfafa da Red da White gabanin kakan shekara 2023-24, yayin da Red Stars ke shirin yin gumurzu a UEFA Champions League. Ya iso daga Sparta Kasubutika akan kwandilar shekaru hudu, klabin ya rubuta kan Twitter. A samuwa jan na kasar Ghana ya kawo ƙarshen wasan kwallon kafarsa da bajimtar zama dan Ghana da ya fiddo sauran ɗan wasan kwallon kasar zura kwallo a raga, kuma shine dan wasan dake gaba na Afirka wurin yawan kwallo a gasar cin kofin duniya. Tsohon captain din na Black Stars ya zura kwallo rubu'in karni wa Black Stars na kasar Ghana na rayuwarsa na kusan karni, ba makawa dan wasa mafi kyau daga Afirka ta yamma, kuma ana girmama shi ko ina cikin duniya daga dambuwarsa ga kwallon kafa. Daga kwallaye 51 da ya ci wa Ghana, ga wasu manyan kwallayen da dan wasan ya ci. Kasa da minti daya dan wasan ya zura kwallonsa na farko a gasar cin kofin duniya da Czech Republic shekara ta 2006, gol mafi sauri wanda yayi na biyu a ma'aunin lokaci a duniya. Sau uku jan na cin Amurka biyu a gasar cin kofin duniya, kuma golin ɗinsa na ƙarshe da ya ci Amurka ne ya ci. A shekara ta 2014 saura Chris da Jan yayi nasara akan Jamus a wannan wasa. Ya karɓo kwallo daga Solomon Tari wadda cikin hazaka irin nasa ya martsa shi sai ragan Manuel Neuer. Samuwa Jan ya ci wannan gol ne a karawa Ghana da Jamus a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014, wasan da aka tashi 2-2, wadda aka nuna yana ɗaya a cikin wasanni mafi kyau a gasar. Tsohon dan wasan gaba na Chelsea Didier Drogba ya yi kira ga hukumomin wasan kwallon kafar kasashen Afirka su yi kokari na rike masu koyar da wasa lokaci mai tsawo. Har yanzu kasashen Afirka na fama yanda za su tabuka abun kwarai a gasar cin kofin duniya, banda Morocco da ta kai matsayin kudin karshe a gasar cin kofin na duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar. Babu wani dan kasar Afirka da ya kai wannan matsayi. Drogba ya yi imani kasashen Afirka za su taka rawar gani in suka tsiririke mai koyarwa lokaci mai tsawo. Ba wai maganan Ivory Coast kadai yake yi ba, abinda ke faruwa ne ko ina cikin kasashen Afirka, in ji shi. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanan La Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Radwanan La, yanzu kuma ga Hauwa ta dawo mana da labarai amma a takaici.
Wata fashewa mai ƙarfin gaske da ta auku da safiyar yau Laraba a birnin Paris ta rutsa da wani gini a sashen kudancin kogin Seine, inda mutane hudu suka samu raunuka. Gobara kuma ta tashi hayakin titin da ke saman hasumiyar wani gidan tarihi, lamarin da ya sa aka kwashe mutane da ke cikin gine-gine kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. A nan take dai ba a san sababin afkuwar fashewar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Turkiyya da ta marawa ƙasar Sweden baya a ƙoƙarin da take na ganin ta samu shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO a yayin wata ganawa da sabon ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan a yau Laraba, kamar yadda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ya sanar. A jiya Talata ne wasu Falastinawa biyu suka buɗe wuta a wani gidan abinci da gidan mai suka wato kusa da mazaunin Yahudawa da ke gabar yammacin kogin Jordan, inda suka kashe Yahudawa hudu da raunata wasu da dama, kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka yi bayani.
To madalla a gaishe ki masu raro, da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin safe, wato gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar kodayaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com, kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta yi na gabatar da shirye-shiryenmu na yau, da Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin, sai injiniyanmu na yau Nisar Filhashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.